وسن بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باي حكاية السلام عليكم ورحمة الله idan ba manta ba yammacin jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 41 cikin wannan sura mai albarka suratul a'raf daidai lokacin da muke magana akan makomar waɗanda suke ƴan wuta Allah tsare mu da su waɗanda ubangiji ta'ala ke nuna cewa ba za a bude musu kofofin sama ba ba kuma za su samu shiga aljanna ba hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat har sai in raƙumi ya bi ta kofar allura ubangiji ya ce wa kazalika najid zalimin kamar haka ne muke yin sakamako ga azzalimai sannan kuma ya ce lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash lallai suna da shimfiɗa a cikin wutar jahannama sannan suna da mayafi abin rufa na wutar jahannama wa kazalika najid zalimin kamar haka ne muke yin sakamako ga azzalimai wannan labari kenan na ƴan wuta da irin abin da ke cikin ta na azaba abin da zai biyo baya wanda zamu tashi a kai yau labari ne na ƴan aljanna da abin da ke ciki na ni'ima Allah sa mu cikin su mai Allah ya ce الذين امنوا waɗanda suka yi imani wa amilus salihat kuma suka aikata kyawawan ayyuka la nukallifu nafsan illa wus'aha ba mu dora wa rai sai abin da za ta iya kada ku ji kun an ce imani ku ce to ai imani abu ne mai fadi ku ji an ce wa amilus salihati kuma suka yi ayyuka na gari ku ce ai kidayar ayyuka na gari lissafin yana da yawa wane ne zai iya game dukkanin ayyuka na gari wane ne zai iya game dukkan abin da ake kira imani sai ubangiji ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha yo ai ba ma dorawa rai sai abin da za ta iya da aka ce imani an neme ka ne da abin da za ka iya da aka ce aiki na gari ai an neme ka ne da lissafin abin da ka iya shiga cikin karkashin ikonka irin waɗannan ula'ika ashabul janna waɗannan su ne ƴan aljanna hum fiha khalidun suna masu dawwama a cikin aljanna lokacin da aka ce imani idan aka ambace shi kadai aka yi shiru ya shafi kowane irin aiki ya shafi aqidar zuci ya shafi maganar baka ya shafi aikin gabbai domin imani a mahanga ta ahlus sunna wal jamaa shine i'tiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi wannan shine imani kudurin zuci yarda da kadaitakar ubangiji cewa shi kadai yake bayar da abokin tarayya furucin baka wato furta kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah aikata bangarorin imani a aikata daga banka sallah azumi zakka da aikin haji lokacin da aka ce imani ya shafi komai ya shafi dukkan magana da dukkan aiki da haka inda za a ce imani din ma kadai ayi shiru to ya shafi komai da komai tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-imanu bid'un wa 60 shu'ba a wata riwaya al-imanu bid'un wa 70 shu'ba a alaha qawlu la ilaha illa Allah وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذا أنت إيماني yana da bangalori, yana da yanki 60 da doriya ko 70 da doriya, mafi girma daga cikin bangarorin imani faɗin la ilaha illallah, mafi zama karami a cikin bangarorin imani imafatul aza anit tariq, kawar da dukkan wani abin da ke cutar da dan adam daga kan titi. Gaga kwalba ka tsaya ka dauke ta dan kar wani ya taka ta yanke kafarsa ko ta yanka masa tayar mota ko ta mashin. Kaga dutse ka dauke dan kar wani ya tuntube, dukkan wani abin da zai cutar da dan adam sai ka kawar da shi daga kan titi, wannan bangare ne cikin bangalorin imani, kuma shine mataki na ƙasa na imani. Kaga tsakankanin mataki mafi girma shine qaul la ilaha illallah, da mataki mafi kankanta shine imatatul aza anit tariq. Kaga akwai bangalori masu yawa wanda duk sunan imani ya anshe su. To kenan koda za a ce imani ayi shiru, wato kenan ya shafi ayyuka. Amma ƙarin bayani ne da aka ce mai wa amilus salihati, wallazina amanu wa amilus salihati, an goya wa amilus salihati akan imani dan sharhi da bayani, ba wai dan al'amalus salihi la yadkhulu fi musammal iman din ba, a'a aiki yana shiga cikin sunan imani a mahangata ahlus sunna wal jamaa, ma'ana aiki bangare ne na imani, dan haka waɗansu ababan daga cikin ayyuka ake kiransu da suna imani. Allah ya ambaci sallah da suna imani, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum inna Allaha bin-nasi la-ra'ufur rahim. Dan haka dai wa amilu salihati karin bayani ne. Ubangiji yace wallazina amanu wa amilu salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul janna hum fiha khalidun. Musace kallon ayar ni da ku har su uku. Karo na farko wallazina amanu wa amilu salihati, wallazina amanu wannan mubtada ne, wa amilu salihati adafi ne aka yi a kansa, an gane ko? La nukallifu nafsan illa wus'aha, wannan jumla ce i'tiradiyya. Ulaika wannan kuma mubtada ne, ashabul janna khabar ne, mubtada da khabar din nan da kenan ulaika ashabul janna sune khabar na mubtada din farko wallazina amanu, wato kenan da aka kawo wallazina amanu a matsayin mubtada kafin a kawo ulaika ashabul janna a matsayin khabar din sa, sai aka kawo la nukallifu nafsan illa wus'aha jumla i'tiradiyya. Wannan jumla i'tiradiyya din me take dauke da shi na sako? Shine abinda na fara fadakar da su, na fara fadakar da ku shi, amma li'irabin na ƙara fito muku da shi fili. Abin nufi dai Ubangiji ta'ala ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha, ba ma dorawa rai sai abin da za ta iya. Saboda me? Saboda Ubangiji ta'ala ya san imani yana da faɗi. Kar a ce ba wanda zai zama ɗan aljanna sai mai imani, ka ɗauka dukkan ɓangarorin imani. Kar ba wanda zai shiga aljanna sai mai aiki nagari, ka ɗauka sai mutum ya game dukkan dangin ayyuka na gari. Ai da wuya mutum ya iya game dukkan ayyuka na gari, zai iya yin dai wanda zai iya. Ka yi wanda za ka iya, in yi wanda zai iya, ya yi wanda zai iya, shine ma'anar la nukallifu nafsan illa wus'aha. Shi yasa da aka ce wallazina amanu wa amilu salihati, kafin a yi batun aljanna din sai aka ce fa amma fa imanin da aiki na garin a iyawar kowa, a gwargwadon aikin kowa, gwargwadon yadda kowa zai iya, sannan sai aka kawo ulaika ashabul janna. Ina jin balagar ta fito yanzu anan, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, lalle waɗannan sune yan aljanna kuma za su dawwama a ciki. Lafazin hum fiha khalidun za su dawwama a ciki, abinda ake nufi da al-khuludu anan gurin shine al-khuludul abadi, dawwama ta dindindin bilan qita', ba tare da yankewar zamani ba, wanda da shine aljanna ta yi fifiko da kowace ni'ima. Inda a ce duk abin da ke duniya shine aljanna, abin da ke aljanna shine a duniya, bambancin ɗaya shine kawai a duniya ana mutuwa, a aljanna ba a mutuwa, a duniya ana tsufa, a aljanna ba a tsufa. To wannan kadai ya isa ka fifita aljanna akan duniya. To ballantana banda wannan akwai fifiko da dama, duk abin ci na aljanna ya sha bamban da na duniya, duk abin sha na aljanna ya sha bamban da na duniya, ya mace ta aljanna ta sha bamban da ta duniya, gida da abin hawa na aljanna ya sha bamban da na duniya. Dadi akan wannan, ba mutuwa babu tsufa, a duniya akwai mutuwa akwai tsufa. idan ka koma biyu dole zaka koma ɗe, dole zaka kantare, zaka karkace, idan ka koma biyu dole zaka lomake, zaka canja, zaka fita hayyacinka. Amma a aljanna kuwa hum fiha khaliduna, wannan kaiwa matuƙa ne wajen kuɗaitar da mutane don mai rigengeniya da juna, mai tsere wajen neman aljanna. Kuma ana neman aljanna ne kaɗai ba da addu'a ba, al-iman wal amal salih, wallazina amanu wa amilus salihati. Ubangiji yace wa nazana ma fi sudurihim min ghillin, za mu cire abin da ke cikin zukatansu, abin da ke cikin kirazansu, min ghillin. Malamai sun yi fassara daban-daban dangane da al-ghillu. Wadansu su fassara shi da cewa shine al-hiqdu, wato kulli, kamar mutum ya mun wani abu in kullace shi a zuci, ina tafakon shi, ina fatan Allah ya kawo rana da lokacin da zan rama, ko in rama ko ta musifa ta fada kan shi, in yi dariya in ce da kyau ba ni ma yayi mun kaza ba nan. Wannan shine al-ghillu, kullata a zuci. Wadansu suka fassara al-ghillu da cewa shine al-hasadu, wato hasada. Hasada kuma shine tamanni zawali ni'matul ghairi, karin ka fatan ina ma ni'imar da ke tattare da wane ya kasance babu ita. Allah ya ba wani mulki, kai fatan ina ma babu. Allah ya ba wani kuɗi, kai fatan ina ma kuɗin su kai jarin sa ya kare. Allah ya ba wani kaza, kai fatan ina ma wannan abin ya zanto wata rana babu shi. Wannan al-hasad kenan. Wadansu sun fassara shi da al-ghillu, wato al-ghillu shine al-hiqdu. Wadansu malaman sun fassara shi da al-hasad. Abin nufi dai za a cire wannan abin da ke cikin zukatan ƴan aljanna. Ma'ana kafin su shiga aljanna za a cire wannan a cikin zukatansu. Domin a aljanna babu mai hasada, a aljanna babu mai kullatar wani. Domin a nan gidan duniya duk da mun yi imani, duk da za mu iya zama a kan tafarkin musulunci, kila muna sallah tare a masallaci ɗaya, kila muna cikin ƙungiyar addini ɗaya, muna kai kawo mu faɗi mu tashi, amma wani yawa wani laifi, wani yana jin haushin wani, wani yawa wani hasada. To amma kowa yana da imani da aiki na garin da ya iya kai shi aljanna. To amma akwai wannan damuwar a cikin zuci. Sai a zo a yi tarayya da juna, an ƙetare su raɗi za a shiga aljanna, amma kuma wani na ɗan jin haushin wani, wani na ɗan hasadar wani. To sai a tsayar da mutane a daidai wani waje inda za a cire wannan. Shine wa nazana ma fi sudurihim min ghill, a cire abin da ke cikin zukatan kowa na wannan ghillu ɗin. Kamar yadda waɗansu ruwayoyi suka zo na hadisi, za a yi wa mutane abin da ake kira qisas. A gidan duniya wani ya taka wani a wajen taro ba da niyya ba. Shi wanda aka taka ya ji haushi, shi wanda ya taka shi bai ce da Allah ka yafe mun ba, shi ko bai ce na yafe ba, kaga shi ya tafi, shi ya tafi, ba sake haɗuwa ba kila sai ranar tashin kiyama. Wajen zuwa karatu a masallaci, wani ya tashi jaddada alwala, wani ya tsare wajen, ya dawo ya ce ba na waje na yaki tashi, kawai ya ɗaure fuska. Ga yamma ta yi, tamfirita ta yi zafi, azumi ya ba shi wahala, kowa cikin ɓacin rai, gashi wurin sauraron tafsiri aka zo. To kaga shi ya ji haushinsa, shi ma ya ji haushi. An tashi wani ya taka wani, an tashi wani ya buga wani da mota, wani ya buga wani da mashin, duk wanda akwai kulli a cikin zukata. Kuma galibi wani baya cewa da Allah ka yafe mu, shi kuma wannan bai ce ba je kana yafe maka. To ire-iren waɗannan ababai da za su faru ko a wajen karatu ko a wajen harkoki na duniya, to shi ne ghillu ɗin da ke cikin zukata. Manzo Allah ce sai a tare mutane a wani wuri bayan an ƙetare su raɗi kafin a shiga aljanna, sai a rama wa mutane laifukan da suka yi wa juna. Kai wani mai wane maka ce ya taka na a wuri kaza lokaci kaza, sai a ce rama, sai kawo kafarsa sai ka rama. Kai wani mai wane maka ce ya ɗan hankaɗe na a wajen wani taro ba da niyya ba, a ce to kai ma hankaɗe shi, sai ya hankaɗe shi, shi kenan. Kai ma wane ba, shi kenan. Na za a na ma fi sudurihim min ghillin ɗin kenan. Sai su shiga aljanna ba mai jin haushin kowa, ba mai kullace da kowa a cikin zuciya. To kaga wannan ramuwar fa ba wani ɗanɗano zaka ji ba, amma dan a kankare zukatan mutane, shi ma wani abu ne na raha, wani abu ne na kakati da tunawa da juna, wani abu ne na wasa da ɗaukewa juna kewa, saboda an shiga cikin wata sabuwar rayuwa wadda an rubuta a adireshin ɗin gidan aljanna, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin, babu wata gajiya ko takaici da zai same su, kuma ba za a kore su ba daga yau a ce an fasa ku fita. To kaga ana cikin wato ainihin kwanciyar hankali kenan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, za mu cire abin da ke cikin zukatansu na damuwa ko kwafa ko kullata, tajri min tahtihimul anhar, nace naza'na za mu cire, fi'il madi ne amma ana nufin mudari'i, dan nan gaba ne za a cire, ba a riga an cire din ba sai nan gaba. Tajri min tahtihimul anhar, ƙoramu suna gudana ƙarƙashin gine-ginensu. Wa ƙalu, za ka ji sun ce su ƴan aljanna, alhamdulillahi allazi hadana lihaza, yabo ya tabbata ga Allah da ya shiryar da mu zuwa ga wannan ni'ima da muke ciki, ya shiryar da mu ga aqida ta gari, magana ta gari, aiki na gari, ya kawo mu zuwa ga sakamako na gari. Wa ma kunna linahtadiya, bamu kasance masu shiryuwa ba, laula an hadana Allah, ba dan Allah ya shiryar da mu ba. Gaman katar din a hannun Ubangiji ne, ba dabaran mu bace, ba wayan mu bane. Kaga wani ya fi wani ilimi, amma mai karantin ilimin ya zama shiryayye, kimtsatsi, ga tauhidi, ga tsayawa akan sunna, amma ga wani dimbin ilimi akan bid'a da shirka da tsubbu da rufa ido. Kaga wani ya fi wani wayewa, amma wayayyen yana ayyukan sabo da ayyukan barna da ta'addanci, amma wanda ake ganin ba gida ne yana kan tafarki madaidaici. Tawfiqi rabbani, gaman katar daga Allah kenan. Alhamdulillahi allazi hadana li hadha, yabo ya tabbata ga Ubangijin da ya shiryar da mu ga wannan. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, da dai bamu kasance shiryu ba, ba dan Allah ya kimtsar da mu ba. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, haqiqa manzannin Ubangijin mu sun zo da gaskiya. Wa nudu, sai a kira su, su yan aljanna, Allah sa mu cikin su. An tilkumul jannatu, a ce kun ga aljanna can, a nuna musu ita. Uristumuha bima kuntum ta'malun, an gadar muku ita saboda aikin da kuka kasance kuna yi. Nudu a kira su, antilkumul janna, ga aljannar ku can, bima kuntum ta'malun, saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa. Malamai suka ce menene ma'anar an gadar muku da ita? Aljanna kan cin gadanta ake yi, wani ya mutu wani ya gaji wani, ko alama ba haka bane ba, ba wanda zai mutu a cikin aljanna dan wani ya gaje shi. Amma an ce uristumuha bi ma'ana u'titumuha, an ba ku ita, an kyautar muku da ita. Waɗansu malaman kuma suka ce a'a, akwai hadisi da ke nuna cewa babu wani mutum face yana da gida guda biyu, wani gidan a aljanna, wani gidan a gidan wuta. Idan mutum ya shiga gidan aljanna, to kaga gidansa na gidan wuta, sai wani kafiri ya gaje shi, shi kuma wancan kafirin da ya shiga wuta, to kai da kake gidan aljanna ka gaji naka, sai ka gaje nashi na wutan kuma. Ga naka na aljanna dama tabbatacce, sai ka gaje na wanda bai zo ba shi kuma yana gidan wuta. Shine ma'anan uristumuha bima kuntum ta'malun, za a gadar muku da ita. A takaice ko a ce an ba ku, ko a ce an gadar muku, duk dai ma'anar shine dai an shiga dai aljanna, ba dai shiga ba ita ce ma'anar an shiga aljanna. A sai ana cewa gada aka yi baka aka yi kyauta, duk dai wani abu ne daban. Ya rage na bima kuntum ta'maluna, saboda aikin ku. Shin ana shiga aljanna ne saboda aiki, ko kuma saboda falala ta Ubangiji? Dan anan Ubangiji ya ce bima kuntum ta'malu, saboda aikin ku. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya ce ba ɗaya daga cikin ku da zai shiga aljanna saboda aikinsa. Sai suka ce wala anta ya Rasulullah, ko kai ma? Ya manzon Allah ya ce wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu, aw kama qala alaihi salatu wa salam, yace sai fa in Allah ya man gaman katar ya lullube ni da wata rahmarsa. To a can gurin manzon Allah ya nuna ana shiga aljanna da rahmar Ubangiji, a nan nassin Qur'ani ya nuna ana shiga aljanna da aiki. A zahiri kamar akwai cin karo da juna tsakanin wancan hadisi da ire-irensa da wannan aya da ire-irenta. Malamai suka ce babu cin karo da juna, suka ce asalin aiki sababi ne daga cikin sababa na shiga aljanna, amma samun falala a gidan aljanna din kuma ga mankatar din Ubangiji. Haka waɗansu malamai suka ce. Waɗansu malamai din suka ce a'a, shiga aljannan ga mankatar din Allah ne, samun matsayi a cikin aljanna kuma gwargwadon aiki. Idan aikin ka ya tsayar da kai a benen farko, ka tsaya a nan. Wani in ya zo aikin shi ya kai shi bene na biyu, ya ɗara ka, wani kuma bene na uku, wani na huɗu. Ma'ana bima kuntum ta'malun, wannan min haythu darajat, amma dukhulul janna min haythu fadlillah, min haythu fadlullahi ta'ala wa rahmatuhu, wannan dangane da falalan Allah ne da rahmarsa subhanahu wa ta'ala, shigar aljanna. Amma samun matsayi dangane da aiki ne. Kaga ai ba cin karo da juna kenan. In kana son ka sami cikakken bayani akan wannan, akwai wani dan karamin littafi na Ibn Rajab al-Hanbali, Al-Mahajja fi Sayrid Dulja. Al-Mahajja fi Sayrid Dulja, dalibi ilimi mai kwazo in ya same shi yanzu ya rike a hannu, kafin a sha ruwa zai iya karance shi. Littafi ne dan karami amma mai cike da fa'ida ta ilimi kan wannan mas'alar. Ya tattauna akan wannan mas'ala, tattauna mai kyau cikin ɗayan shafukansa, shafi 6 ko 7 ko wani abu makamancin haka. Ubangiji ya ce wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Aya ta gaba fa. ce wa nada ashabul jannati ashaban nar, yan aljanna za su kira yan wuta. Idan an ce annida a cikin larabci kira da babban murya, shi yasa kiran sallah ake amfani da kalmar annidawo a cikinsa domin kira ne da babban murya. Ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' wa idza nadaytum ila salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Annida kira da babban murya, nada ashabul jannati ashaban nar. Me yasa za su kira su da babban murya? Saboda inda wannan yake nesa da inda wancan yake, kaga ni ai yan wuta suna can, yan aljanna kuma suna can, kaga ba a kusa da juna kenan. Dan haka sai sun daga murya, wanada ashabul jannati ashaban nar, yan aljanna za su kira yan wuta su ce da su, an kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, mu kan mun samu abinda ubangijin mu yi mana alkawali gaske ne, mun gani gaske ne, mun ganshi a aikace. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, shin kuma kun samu abinda ubangiji ya alkawalin za ku ci karo da shi gaske din ne? Da a duniya an faɗa kun ƙaryata, a yanzu kun gani gaske ne? Qalu, sai ƴan wuta su ce na'am, eh gaske ne. A wata ƙira'a qalu na'im, ko ka ce na'am ko ka ce na'im, duk larabcin ɗaya ne, ma'ana su ɗaya. Da haka ya halatta a ce ataita huna bil amsu ka ce na'im. Idan wani ya ce ba haka ba, ka ce ƙira'a ce mutawatira a cikin alkur'ani, ko na'im ko na'am. Ina fata an fahimta. Fa azzana mu'azzinun bainahum alla'anatullahi 'alal zalimin, sai wani mai shela yayi kira a tsakankanin su ya faɗa da babban murya ya ce alla'anatullahi 'alal zalimin, la'anar ubangiji ta tabbata akan waɗanda suke azzalimai. Tsinewar ubangiji, nesantar jin kan ubangiji ya tabbata ga waɗanda suke azzalimai. Haka wani mai shela yayi shela a tsakankanin su da juna. To anan akwai tambaya. Tambayar ita ce, an ce ƴan aljanna za su kira ƴan wuta, to dukkanin ƴan aljanna ne za su kira dukkanin ƴan wuta, ko wani ɓangare na ƴan aljanna za su kira wani ɗan ɓangare na ƴan wuta? Ina jin ya kamata mu yi wa kanmu wannan tambayar. Idan dukkanin ƴan aljanna ne, kaga miliyoyin mutane kenan, za su kira dukkanin ƴan wuta miliyoyin mutane, lokaci guda su ce kaza, su kuma lokaci kaza su ce na'am, ko kuma wani kaso da wani kaso. Malaman tafsiri sun yi saɓani, waɗansu malaman suka ce zahirul qur'ani dullu alal umum, zahirin qur'ani na nuna duka ne za su kira, nan din ma duka ne za su ansa. Waɗansu malaman suka ce a'a, idan aka ce jama'ar masallacin Alhaji Muhammad Indimi sun kai ziyara asibiti, wannan na nufin wakilci, baya nufin dukkan wanda yake sallah a masallacin ya je, ana nufin dai jama'ar da ke sallah waɗansu daga cikinsu sun je. Ina fata an fahimta. Idan an ce jama'ar Maiduguri sun je Kano, jama'ar Kano sun kai wa sultan a Sokoto ziyara, wannan baya nufin dukkan Kano kwanta da kwarkwatarta ta tashi ta kama hanyar Sokoto, yawa hanyar ba za ta ɗauke su ba. Abinda dai ake nufi, waɗansu daga cikin jama'ar Kano sun je. Wannan shine zancen da hankali ke iya karɓa, ba lalle bane zanto su duka. Ina fata an fahimta. Amma dai waɗansu sun kira, sauran kuma sun ji, nan ma waɗansu sun ba da ansa, sauran kuma sun ji. Kaga shikenan magana ta riga ta ƙare. Shine wanada ashabul jannati ashaban nar, an kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am, fa azzana mu'azzinun bainahum alla'anatullahi 'alal zalimin. Lafazin la'anta na nufin nesanta ko kora, la'anar ubangiji ta tabbata akan waɗanda suke azzalimai. Idan an ce azzalimai ana nufin kafirai, wato rahamar ubangiji ta yi nesa ga wanda yake kafiri, don az-zulmu shine al-kufru wal kafiruna hum az-zalimun. Haka masu shirka duk sun zama azzalimai, inna shirka la zulmun azim. Sai ubangiji ya ce allazina yasudduna an sabilillahi, su ne waɗanda suke kautar da mutane daga kan tafarkin Allah, wa yabghuna hayi wajan, suna neman tafarkin Allah din ya zama karkatacce, wa hum bil akhirati kafirun, su kam sun zama masu kafircewa game da lahirarsu. To irin waɗannan su ne wanda la'anta za ta hau kansu. Yasudduna an sabilillahi, fi'ilin sadda yasuddu yana ɗaukan ma'ana guda biyu, yakan zama lazim, yakan zanto muta'addi. Idan an ce lazim, wato fi'ilin da yake baya buƙatar maf'ulan bihi mansub, wato akan ce sadda, ya zanto cewa ya karkata daga tafarkin gaskiya. An gane ko? وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. دون لوكتين دا أكتي صدى يزنتو أنا نفهم فئلي وانديك لازم غير متعدي واند باي بقاتا مفعولا به منصوب فرقو دي ما ننسى مالا يا كركتا سن النبي مصدر سشين الصدود صدى يصد صدودا. أما معنى تدي تصدى شين يزنتو فئلي ني متعدي أبين دا أكي نفهم متعدي لا يكتفي بمرفوعه يحتاج الى مفعول به منصوب ينا بقاتوا زوا ga مفعول به منصوب تو a wannan lokacin sai zanto ma'anarsa amala ba wai mala ba amala ya karkatar da wani daga tafarkin gaskiya to a wannan lokaci masdarin sa sai zanto saddu as-saddu kenan sadda yasuddu saddan an gane ko wa bi saddihim an sabilillahi kaseera wa akhdihim ar-riba wa qadhumhum anhu kaga wa bi saddihim sai akai استخدام اكي استعمال مصدر كلمه انا غنون الصد kenan da haka nan gurin yasudduna an sabilillah suna kautar da wadansu daga tafarkin gaskiya lafazin sabil kuma ana nufin hanya ko tafarki to sabil din yakan zanto muzakkar yakan zanto muannas kuma duk kowanne karbabbe ne cikin alqur'ani ubangiji ta'ala ya ce qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikeen lafazan hadhihi sabili ad'u ila allah kaga anan gurin yace hadhihi sabili anan gurin yazo muzakkar ko muannas yazo muannas haka wa kadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin a wannan qira'a sabilu anan gurin yazo me muannas dai tunda yace walitastabina ta'anisul fi'li dalilun ala ta'anisul fa'ili kaga anan gurin ya zama shi ma muannas ne anan gurin kenan amma da ubangiji subhanahu wataala yace an sabilillahi anan gurin waye buguna ha'i wajan shi ma muzakkar ko muannas muannas ne anan gurin amma wa innaha labi sabilin muqim kaga zo muzakkar kenan anan ma'ana dai sabil yakan zo muannas yakan zo muzakkar da a cikin alqur'ani mai girma waye buguna ha'i wajan wa hum bil akhirati kafirun sun kafirce gaba da lahira su ma'ana dai abin da ya jawo musu la'antar ubangiji farko shine az-zulmu ko kace shirka ko kace kafirci wannan ya gadar musu la'anta sannan abu na biyu saddu an sabilillah kawar da mutane daga tafarkin Allah a madadin su karfafa mutane wajen bin Allah sai suka kawar da su daga bin Allah a madadin su karfafa mutane wajen bin manzon Allah sai karawa manzon Allah taron mabiya sai suka kwace wa manzon Allah mabiya suka jawo wa kansu abi su a rabu da manzon Allah ko abi wani mutum daban a kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga sun zama saddu an sabilillahi kenan wa hum bil akhirati kafirun Allah tsare Allah ce mai
wa bainal
wa bainahuma a tsakankanin su biyun hijabun akwai wani hijabi to wannan bainahuma ko dai kace baina ashabin nari wa ashabil janna tsakankanin yan wuta da yan aljanna ko kace bainahuma bainan nari wa bainal janna a tsakanin aljanna da tsakanin wuta duk dai abin daya ne ai ba na tana koma daya shine wa bainahuma hijabun akwai wani hijabi ko shamaki wannan hijabi shine ubangiji ta'ala ya ambata a cikin suratul hadid da suna سور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وتكتنغا فضرب بينهم بسور سيأكسا وتكتنغا أتكانس وتكتنغا ينوتا ديان الجنة شين وبينهما هجاب وعلى الأعراف أكون وطن ننتدي كركم أنت أنا فسر من منين الأعراف أفلكون سورة لو كنت إنما كتير سورة الأعراف ما أكيد فيه وعلى الأعراف رجال أكون وطن ننتدي دكي تكان وطا دا الجنة rijalun, akwai waɗansu mazaje, ya'rifuna kullan bisimahum, suna gane kowannensu bisimahum da alamominsu. Idan sun kalli ƴan wuta sukan gane su da alamominsu, in sun kalli ƴan aljanna sukan gane su da alamominsu. Alamomin ƴan aljanna fararen fuskoki, alamomin ƴan wuta baƙaƙen fuskoki. Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, wujuhun yawma idhin musfira dhahikatun mustabshira wa wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara tarhaquha qatara. Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wa wujuhun yawma idhin basira tadhunnu an yuf'ala biha fakira. Waɗannan sune alamomin da suke gane su. Ya'rifuna kullan bisimahum, sukan gane ko waɗanne da alamominsu. Wanadau, sai ka ji sun kira ashabul janna, su kira ƴan aljanna, su ce an salamun alaikum, amincin Allah ya tabbata gare ku ƴan aljanna. Lam yadkhuluha, a lokacin su ba su riga sun shiga ba. Wa hum yatma'una, suna kwaɗayin ina ma su shiga. Su ashabul a'raf kenan, su waɗanda suke kan waɗannan tuddai. Dan mun ce al-a'raf jam'i ne na me? Jam'i ne na urf. Idan kai wa ainun damma, kai wa ra'un sukun, ko ita ma kai mata damma, na nufin tudu. Tudu na dutse, ko kuma tudu na yashi da rairayi, wanda iska take tarawa a cikin sahara. Wannan shine ake kira urf. Idan ka tara shi, jam'in sa shine al-a'raf. To waɗannan al-a'raf, waɗannan tuddai, wato suna kan wannan katanga, wannan sur ɗin da aka ce faduriba bainahum bisur, wanda ke tsakanin wuta da aljanna. To a kansa ne waɗannan mutane suke. Wa alal a'rafi rijalun, akan waɗannan tuddai akwai waɗansu mazaje. Ya'rifuna kullan bisimahum, wanda suke gane ƴan wuta da ƴan aljanna kowa da alamominsa. Lafazin sima ana nufin al'alama, wato alama kenan. Akan ce sima maqsura, idan to kalma ce maqsura ba tare da alhamza ba a ƙarshe. Akan ce sima'u da alhamza a ƙarshe. Duk wanda kai yayi, sai dai a cikin larabcin Alkur'ani ya zo ba tare da alhamza ba. In kana larabci na yau da gobe, ya halatta ka sanya alhamza ko ka cire ta, duk wanda kai yayi. In ka ga dama ma ka ƙara ya'un, simiya'u, wato ka ƙara ya'un kenan. Duk akwai shi a cikin kamun. Abinda dai ake nufi da as-sima ko as-sima'u ko as-simiya'u shine al-alamatu. Ya'rifuna kullan bisimahum. To abin tambaya a nan gurin, su wane ne ashabul a'raf, wato waɗanda suke akan waɗannan tuddai. Idan ka duba littattafan tafsiri waɗanda suke tara maganganu, kamar Jami'ul Bayan na Ibn Jarir al-Tabari, ko tafsirin Ibn Kathir, ko idan ka duba tafsirin al-Imam al-Alusi, wato Ruhul Ma'ani kenan, ko kuma idan ka duba tafsirin al-Jami' li Ahkam al-Qur'an na Imam al-Qurtubi, ko idan ka duba tafsirin Qasimi, Jamaluddin al-Qasimi, Mahasin al-Ta'wil, da sauran littattafan tafsiri waɗanda suke al-Jami'a wal Mutawwalat, waɗanda suke tara maganganu, sakamakon da zaka fitar da shi shine an yi maganganu ɗai har 12 dangane da tantance su waye ashabul a'raf. Amma idan ka bi igiyar zantuka gaba ɗaya, suna komawa zuwa ga zantuka guda biyu, don haka a kansu zan takaita. Sauran dukkaninsu za su iya shiga ƙarƙashin guda biyun nan. Idan ka je kai nazarinsu, ka bi malamai da suke tankaɗe maganganu su rairaye, su bambance ma tsakanin ƙwaya da tsakuwa, to za ka ishe cewa zance biyu ne kaɗai. Ko dai mu ce ashabul a'raf mutane ne waɗanda aikinsu na kirki ya yi daidai da aikin saƙo. Aikin kirki 50 cikin 100, aikin saƙo 50 cikin 100. To saboda haka ba a samu rinjayen saƙo ba, ballantana su shiga wuta, o cirko da ce take wannan ƙara. Ba a samu rinjayen aikin kirki ba, ballantana su shiga aljanna. To kaga a nan gurin sai aka ajiye su a wannan tudu, suna kallon ƴan wuta, suna kallon ƴan aljanna. Ashabul a'raf kenan. Waɗansu malaman ma suka ce ƙarƙashin duk wannan zancen ne, ba wani zance ne na daban ba. Waɗansu mutane ne aka yi kururuwar jihadi, ko zo ko tafi jihadi, malam zauna haka, malam mai aswaki, ku zo ku tafi jihadi fi sabilillah. Suka zo za su tafi, sai iyayensu suka ce ku zauna ku yi mana aiki a gida. Kaga anan ga biyayyar iyaye, can kuma ga jihadi. Sai suka ce gaskiya jihadi za su. Da suka tafi jihadi sai suka yi shahada. Ga shahada ta jihadi sun samu. Sannan kuma ga kuma saba ma iyaye. Idan an kalli saban iyaye, wuta za su. idan an kalli shahada aljanna za su to kaga sai aka samu haka sai aka ajiye su a tozon la'arafi ko ka ce kan wannan tuddai wanda bahaushe ke cewa tozon la'arafi to kaga dai waɗansu kuma suka ce a'a darajojin da ake bukata a shiga aljanna ne nasu ɗin yayi kaɗan kamar yanzu a makaranta a ce babban abin da ake bukata ɗalibi ya samu fas ya haye shine maki 50 ko maki 40 kai sai ka samu 35 kaga baka kai ba to saboda haka sai a dan dakatar da kai misali ko wani abu makamancin haka idan mun ɗauki wannan zance kaga dai ashe ashabul a'raf kenan wato kenan mutane ne waɗanda suke suna da wani aikin kirki suna da yawan su ya zama daya ko kuma nan ga kirki nan ga barna ma'ana su ne ashabul a'raf waɗansu malaman suka ce a'a ashabul a'raf din nan su ne mafiya falalar bayin Allah su suka fi kowa falala su abin da ya sa ma aka kai 'yan aljanna aljanna aka kai 'yan wuta-wuta sai aka dora su a nan don su tsinkaye kowa su gama kallo su more sannan daga baya su zo su shiga aljanna haka waɗansu malaman tafsirin suka ce to amma wannan magana duk da cewa masu ita sun yi ta kokarin su kawo mata dalilai amma ba ta da ƙarfi dalilin da ya sa ba ta da ƙarfi falalar bawa shine ya shiga aljanna a karan fari ba ya shiga a ƙarshe ba ko ba haka ba wannan shi ya sa manzon Allah zai riga kowa shiga aljanna dan ya fi kowa shiga inda a ce shiga ƙarshe shike nuna falala da manzon Allah sai ya zanto shine ƙarshen shiga amma tun da shiga farko shike nuna falala sai ya zanto manzon Allah ne farkon shiga sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka dai anan gurin ashabul a'raf mutane ne wanda ayyukansu na barna sun yi daidai da na kirki wajen yawa to ya rage na shin ashabul a'raf mutane ne kadai ko akwai aljanu a cikin su waɗansu malaman tafsirin suka ce mutane ne kadai babu aljanu a cikin su aka ce menene hujjar ku suka ce Allah ya ce wa alal a'raf rijalun suka ce akan ce rijal a cikin bil adama amma ba cikin aljanu ba wa alal a'raf rijalun ba aljanu bane ba mutane ne kadai suka ce sannan aljanu ma ba ai musu maganar shiga aljanna ba an ce dai za a tsirar da su wuta ya qaumana ajibu da'iya Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim wa man la yujib da'iya Allah falaysa bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin su kansu abinda suka ce ma juna ajibu da'iya Allah ko ansa kiran Allah wa aminu bihi ku yi imani bihi yaghfir lakum min dhunubikum zai gafarta muku dhunubanku wa yujirkum min azabin alim zai cece ku zai kare ku daga azaba mai tsanani amma bai ce kuma zai shigar da ku aljanna ba sai aka tsaya a nan gurin wa man la yujib da'iya Allah wanda bai ansa kiran Allah ba kuma to kaza 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 kaga kenan tsirar da su daga wata kada yake magana baya magana kuma shiga da su aljanna ba suka ce kenan aljanu ba su ne gunan gunan dan aljanu ba za su shiga aljanna ba in ji waɗansu malamai fa haka suka ce fa waɗansu malamai suka ce a'a kasancewar an ce rijal baya fitar da aljanu a ciki dan aljanu wa ana ce musu rijal wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahqa ya salam kaga alqurani go ya'uzuna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahqa sannan kuma maganan aljanu za su shiga aljanna ai akwai ta Allah ya ce wa liman khafa maqama rabbihi jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma anta ayyuhal ins wa anta ayyuhal jinni fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban bayan an ce wa liman khafa maqama rabbihi jannatan dukkan wanda ya tsoron tsayawa a gaban ubangiji ran tashin kiyama yana da aljanna iri biyu da wacce kuke karyatawa cikin neman ubangiji ya kai dan adam da ya kai aljan kaga so ake yawa magana kuma aka ce suna da aljanna ashe kenan aljanu za su shiga dan haka dai sakamako zance mafi inganci da zamu karkare a kansa ashabul a'rafi mutane ne da aljanu a hadar juna ashabul a'rafi mutane ne wada wato bayi ne halitta ne waɗanda ayyukansu na kirki da ayyukansu na barna sun ci karo da juna yawansu yayi daidai da haka sai aka dakatar da su a wannan wuri ina fata an fahimta da haka dakatar da su idan sun kalli 'yan aljanna sai su sanya rai har cewa 'yan aljanna sallama an salamun alaikum, wato amincin Allah ya tabbata a gare ku, amma lam yadkhuluha, lokacin su ba su shiga aljannan ba, su ashabul araf, wa hum yatma'un, amma suna kwadayin shiga, suna kwadayin shiga. Kaga wannan hujja ce kan cewa ba su ne mafifitan bayi ba. Ta yaya mafifitan bayi za a zakatar da su suna kwadayin shiga, an ki shigar da su ba zai yi ba. Wa idza surifat absaruhum, idan an juyar da gannansu, idanunsu, tilqa'a ashabin nar, a inda yan wuta suke, qalu, sai ka ji sun ce rabbana, ya ubangiji, la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin, kada ka sanya mu tare da mutanen da suke azzalumai. Ma'ana idan sun kalli yan aljanna sai su sare, idan sun kalli inda yan wuta suke sai su nemi ubangiji ya tsare su kar a jefa su a ciki. Sai Allah ce
nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun.
Wanada ashabul araf rijalan, sai su waɗannan mutane da ke kan tuddai ko tozalla arafi, sai ka ji sun kira rijalan, waɗansu mutane, waɗansu mazaje, ya'rifunahum bisimahum, waɗanda suke iya sanin su ta hanyar alamominsu. Qalu, sai su ce da su, ma aghna ankum jam'ukum, yawan ku bai wadatar da ku komai ba. Wa ma kuntum tastakbirun, haka girman kan da kuke yi bai wadatar da ku komai ba. Ina girman kai da kafafa da kuke a gidan duniya, ina yawa da kuke takama da shi cewa ku ƴaƴan dangi ne, duk bai tsinana muku komai ba. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurfati aminun. Yawan ƴaƴanku da yawan dukiyoyinku ba zai kusanta ku da Allah subhanahu wa ta'ala ba. Abin da ke kusanta bawa zuwa ga Allah madaukakin sarki, imani da aiki na gari. Imani, mutum ya gyara imaninsa, ya gyara alaka tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala, ya kiyaye dokokin Allah, ya kiyaye haƙƙin da ke kansa na bayin Allah. Ma aghna ankum jam'ukum, haka ashabul a'raf za su faɗa wa ƴan wuta, waɗanda girman kai ya kai su wuta, waɗanda takama da yawan dangi da yawan ƴaƴa ya kai su wuta, za su ce ma aghna ankum jam'ukum wa kuntum tastakbirun. Mutum yana takama da yawan family dinsa, wani lokaci da yawan ƴan unguwarsu, wani lokaci ƴan garinsu, wani lokaci ƴan ƙasarsu. A yau Amerikawa na takama da yawansu, kamar yadda China ke takama da yawa, kamar yadda India ke takama da yawa, kamar yadda ƙasashen da suke yawan population suke takama da yawansu. To haka ɗan adam yake wani lokaci, ƙarfin mulki, ƙarfin yawan ƴaƴa, ƙarfin yawan dangi, ƙarfin yawan ƙabila, wannan duk ba zai wadatar da ɗan adam komai ba a gaban Allah ranar tashin kiyama. Shi ne ma'anar ma aghna ankum jam'ukum wa kuntum tastakbirun. A ha'ula'i allazina aqsamtum la yanaluhum Allahu bi rahmah, sai su nuna talakawa cikin mummunai, waɗanda a duniya talakawa ne, ba su da cin yau ko na gobe, amma sun yi imani, sun yi aiki na gari, gashi an waye gari, suna aljanna. Sai su ashabul araf su nuna su, su ce a ha'ula'i allazina aqsamtum, shin waɗannan ne waɗanda kuka rinka yin rantsuwa a duniya cewa la yanaluhum Allahu bi rahmah, ubangiji ta'ala ba zai sadar da rahmarsa ba gare su, ba su ne kuka rinka rantsuwa ba cewa wai Allah madaukakin sarki ba zai ji gansu ba, Allah madaukakin sarki ba zai musu rahama ba. Yawanci mawadata, yawanci wayayyu wanda suke da wayewa ta zamani, in sun ga talakkan da yake da riko da addini, sai su dauka talauci da gidadanci ne yasa yake da riko da addini, sai su ga ganin su wayayyu ba su gano kaza daidai bane, dan me kai talakka da baka da koko ba zaka gano turbar gaskiya, sai su ga ganin kawai kai wahalalle ne, kuma yadda kake wahalalle a nan gurin haka a can ma zaka zama wahalalle, haka suke tsammani. To sai ashabul a'raf su tuna musu wannan matsayi, su ce a ha'ula'i allazina aqsamtum, shin waɗannan ne waɗanda za ku rinka yin rantsuwar cewa la yanaluhum Allahu bi rahmah, da dai ubangiji ba zai sadar da su da rahama, ba zai sadar da rahama zuwa gare su ba. A nan za su dakatar da maganar su, daga nan
sai a ce udkhulul janna, ku shiga aljanna. La khawfun alaykum wala antum tahzanun, la khawfun alaykum, ba za ku ji tsoron komai ba daga yau, tsoro ya riga ya kare. Wala antum tahzanun, ba za ku bakin ciki ba dangane da wani abin da ya shude baya a tarihi. To wannan kalma wane ne zai fade ta? Waɗansu malaman tafsiri suka ce Ubangiji ta'ala ne zai fadawa ashabul araf, tsawon lokacin da za a dakatar da su a hana su shiga aljanna ya kare. Yanzu daga nan gurin shikenan za a karrama su da shiga aljanna, sai shiga aljanna. Waɗansu malamai suka ce a'a, su ashabul araf ne za su fada wa junansu wannan magana. Dama lokacin da aka dora su kan wannan waje, an fada musu tsawon lokacin da za su yi a wajen, za ku zauna ne tsawon lokaci kaza, idan lokaci kaza ya yi to za ku ga alama ta ku shiga aljanna, to da lokacin ya yi sai ku shiga. To shine suna gama fadawa ƴan wuta wannan magana da za ta bukanta ƴan wuta rai, kawai sai su ga wannan alamar ta shiga aljanna, sai su kalli juna suka ce udkhulul janna, udkhulul janna, la khawfun alaykum wala antum tahzanun. To duk zai ma'anar da yake, idan Ubangiji ta Allah ne zai fada musu, aljanna sai za su shiga. In ma mala'ika za a turo ya fada musu, aljanna sai za su shiga. In ma su za su fada wa juna, saboda an sanar da su ga wata alama da za su gani, shin wata koriyar danja za su gani, cewa in kun ga ta kama dawo to ku shiga aljanna, aljanna sai za su shiga. Udkhulul jannata la khawfun alaykum wa la antum tahzanun kenan. Sai Allah ce
wanada abunnani ahaban jannati an afidu alayna min alma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma alal kafirin alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrahum alhayatud dunya bal yawma tansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun.
Wa nada ashabun nari ashabal janna, nan kuma ƴan wuta ne za su kira ƴan aljanna. Abin da muka faɗa a can na tafsiri shi za ka faɗa a nan, cewa su duka ne za su kira su duka, abin da dai ka fahimta na can shi za ka ɗora a nan. ƴan wuta za su kira ƴan aljanna da cewa an afidhu alaina min alma, ku ɗan malalo mana abin da ya sauƙaƙa na ruwa, aw mimma razaqakum Allah, ko abin da Allah ya arzuta ku da shi cikin dangin kayan ni'ima, kayan ci, kayan marmari, ƴaƴan hila, kaji, zabi da sauran kayan ni'ima na aljanna. Ku dan malalo mana shi mu ma mu samu. Lafazin al-ifadha a cikin larabci ana amfani da shi ga abin da yake dangin ruwa ne, kamar ruwan kansa ko abin da yake na sha. Afidu alaina min al-ma'i, ku koro mana wani abu na ruwa, aw mimma razaqakum Allah, ko cikin sauran abin da Allah ya arzuta ku da shi wanda ba ma na ruwa din ba. Waɗansu malamai suka ce a'a, ana amfani da ifada ko daga abin da ba na ruwa ba, tun daga shi Allah ce summa afidhu min haythu afada an-nar wa astaghfirullah inna Allaha ghafurur rahim. Qalu, sai ƴan aljanna su ba su ansa da cewa inna Allaha harramahuma alal kafirin, Ubangiji ta'ala ya haramta su ga kafirai. Abinda ake nufi da ya haramta ba wai at-tahrimu shar'i ba, a'a at-tahrimu lughawi. Allah ya hana, ba za a bayar ba, ba za a bayar da ruwan ku sha ba, ba za a bayar da wani arziki na gidan aljanna gare ku ba. Ya hana a bayar da wannan din ga kafiri. Allazina takazu dinahum lahwan wa la'iban, su ne waɗanda suka riƙe addinin su a matsayin allahu, a matsayin abu na wasa, wa la'iban da wargi. Wa gharratuhumul hayatud dunya, rayuwar duniya ta ruɗe su. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا, ايوكم ذا بكالي سو ا cikin wuta, kama nasu liqa'a yawmihim hadha, irin yadda suka kyale aiki dangamuwa da wannan yinin nasu. Wama kanu bi ayatina yajhadun, saboda kuma abinda suka kasance suna yi da musu da ayoyin mu. Lafazin an-nisyan yana zuwa da ma'anar mantuwa a cikin larabci. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabi la yadhillu rabbi wala yansa. Sannan lafazin an-nisyan yana zuwa da ma'anan at-tark, mutum ya bar abu da ganganci yana cikin ji ya san kaza ne. Da haka da Allah ce fal yawma nansahum, ba za ka ce ba a yau za mu manta da su dan Allah baya mantuwa. Fal yawma nansahum, a yau za mu bar su cikin azaba. Nasrukuhum fil azab, kama nasu, ba za ka ce ba kamar yadda suka manta, dan in mantuwa suka yi an yafi musu. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, yani kama tarkul amala min ajli liqa'i yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Hakika mun zo masa da littafin da mun rarrabe shi, mun yi bayani a cikinsa daki-daki, filla-filla, mun buga misalai don kusanto da nesa. Ala ilmi, bisa ga ilimi, ba bisa ga jahilci ba. Hudan, halin kasancewarsa littafi mai shiryasuwa, wa rahmatan, kuma littafi da ya kunshi shiriya, a rahama, li qaumin yu'minun, ga mutanen da suke da imani. Dukan mutumin da aka baiwa wannan littafi to ba ya da wani hanzari kuma a gaban Allah ranar tashin kiyama. Hal yanzuruna illa ta'wila, yo akwai abinda suke jira in ba fassarar littafin ba? Abinda ake nufi da ta'wil a nan gurin shine aqibatul amri, karshen lamari kawai suke jira. A yanzu an ja musu baki, an yi fassara, an ba da labarin wuta, an ba da labarin aljanna, ko da yake idan su bai gani ba, amma a ranar tashin kiyama kiri da muzu za su ga aljanna in mutane sun shiga ciki, kiri da muzu za su ga wuta ga waɗanda suka shiga ciki. Allah tsare mu. To wannan ita ce yawma ya'ti tawilu, shine Allah ce hal yanzuruna illa ta'wila, yo akwai abinda mutane ke jira in ba fassara ta ganin ido ba? Yawma ya'ti ta'wiluhu, ranan da fassara ta ganin ido za ta zo musu. Yaqulu allazina nasuhu, waɗanda suka kyale alqur'ani ba su yi aiki ba, za ka ji sun ce, wato wanda suka kyale alqur'ani ba su yi aiki da shi ba min qablu, a da za ka ji sun ce qad ja'at rusul rabbina bil haqq, haqiqa manzannin ubangiji sun zo da gaskiya. Ashe wutar nan gaske ce? Dan ga ta mun ganta. Ashe siradi gaske ne? Gashi mun gani. Ashe wazanu da aka ce wal wazanu yawma idhin al haqq gaske ne? Gashi an auna mu, an auna ayyukan mu, an auna a rajistocin da ake rubuta ayyuka. Lalle manzanni sun zo da gaskiya. Fa hallana min shufa'a, yanzu ya rage gashi mun zo ba mu yi aiki na garba, shin muna da maceta? Akwai masu ceton mu? Fa yashfa'u lana, su zo su cece mu? Aw nuraddu, ko kuma za a maishe mu ne gidan duniya? Fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal, mu yi aiki ba irin wanda da muka yi ba? To haka dan adam zai rinka yin wannan. A yanzu kana da lafiya, kana da koshin lafiya, ka ci ka sha kana da hankali da basira. A yanzu kina da lafiya, kina da koshin lafiya, ki ci ki sha kina da hankali, kina da basira. Shikenan baka yi aiki na garba, biki aiki na garba. Sai mutum ya je lahira kuma sai ya rika faɗin wannan. Abinda duk masu wa'azi suke faɗa fa a yanzu a madadin annabi suke faɗa. In dai mai wa'azi na gaske ne, a Kano ne, a Kaduna ne, a Zaria ne, a Abuja ne, a America ne, a Japan ne, a Saudiya ne, in dai mai wa'azin Allah da annabi ne, wakilin annabi ne. Domin al'ulama warasatul anbiya, gadan gidan annabta ne suke ci, faɗa suke a madadin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai aka faɗa maka, sai aka faɗa miki, kana daga zaune sai ka ji a rediyo, ko kika ji a talabijin, ko kika ji a rediyo, ko kai da kanka ka shiga ka buɗe wani website a cikin internet, ka shiga ka gani, hujja ta hau kanka, ta hau kanki. Amma wai sai ka ɗauka cewa mai bin gaskiya ba gidaje ne, kika ɗauka cewa masu riko da addini gidadawa ne, ke kin waye, kai ka waye, ko kai wa kanka wani lokaci sai nan gaba zaka bi Allah, in kai ma'aikaci ne sai kai ritaya, in kai dan siyasa ne sai ka sauka, ke ma in kai ma'aikaci ne sai kin yi ritaya, sai bayan kin tsufa. Amma yanzu kina yar autan mata shekaru 25 30 35 40 kina cin gajarki kina karban albashi kina ado, ina zaki bi Allah? Sai kin kai 50 shedan ya miki wannan wahayin ƙarya din, to ranar tashin kiyama sai mun yi na fadin wannan. Fa hallana mi shufa'a, shin muna da masu ceto fa yi shufa'ula nasu zo su cece mu? Haka duk wanda bai bi Allah ba zai faɗa, gwamna ne, sarki ne, chairman ne, local government ne, hakimi ne, commissioner yan sanda ne, commissioner walwala da jin daɗin jama'a ne, a'a raba filaye ne, ilimi ne, wacece kowane ne, wallahi haka mutum zai faɗa. Limamin juma'a ne, na kamsa salawatu ne, malamin subbu ne, manomi ne, mace ce, namiji ne, malamin jami'a ne, billahi allazi la ilaha illa huwa, duk wanda bai bi Allah ba haka zai faɗa. Fa hallana min shufa'a, muna da mateta ne, fa yashfa'u lana sace mu aw nuraddu, ya ubangiji ko kuma za a mayar da mu dunya ne? Fa na'amal ghayra alladhi kunna na'amal, mu yi aiki ba irin wanda muka yi a da ba? Ubangiji ce ka duka suru an buso, sun riga sun tabar da kawunan.